أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لاربا قوم الشاء أكو قوات رمضان هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة لديه دودة أربعين دقيا منا قولياغ الله سبحانه وتعالى دي قدر لا يورم تزوغا wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka, wannan wata mai alhurma, inda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya azuminmu ya zama karɓaɓɓe, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace, sa muna daga cikin wanda Allah ya yanta wuyayensu daga wuta zuwa aljanna, yanta wuyayen iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu sauran bayin Allah musulmai. Muna karatu a ayoyin suratul Isra'i. Mun tsaya aya ta 34 a cikin ta muke. Insha Allah ta'ala za mu sake karanta ita wannan aya, wala taqrabu malal yatimi. Insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
نعم. الله سبحانه وتعالى أشكو أن وسيوي وأن دا suka zama wajibi mutum ya lura, mutumin kirki ya yi amfani da su, Allah ya samu zama masu aiki da su, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana duk abun da kaga Allah ce kar a yi a cikin waɗannan abubuwa jerinsu duka. Za ka samu cewa abubuwa ne waɗanda suke yin su babu alheri ga rayuwa duniya da lahira, sannan barinsu shi ne alheri ga rayuwa duniya da lahira. Don haka babu alheri cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala, dukkan alheri ya taru cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala da riko da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam, bisa fahimtar magabata waɗanda suka yi wa addinin Allah aiki. Idan har Allah subhanahu wa ta'ala zai doka mutane su tsallake tare da tunanin cewa hankalinsu kwance ba su damu ba, to fa duk abun da zai same su na sharri su suka jawo kansu da kansu. Duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi doka, kai duk wani mai mulki mutum ma dan uwanka da yake mulki in yayi doka baya bukatun aje ta ri idan aka bi dokar sa yawanci yakan samu nitsuwa yakan samu kwanciyar hankali ya kuma amince da talakawan sa duk lokacin da mai mulki yayi doka aka fandare mata yana iya sababin dalilin zubar da mutuncin mutane da zubar da jinanin su da zubar da dukiyoyin su da makamantan haka wani abu ne mai sauki koda a gurin mai mulki ne mutun dan uwanka wanda ba shi ya halicce ka don haka idan an bi doka yawanci masu mulki su kan samu nitsuwa da kwanciyar hankali wajen mu'amalantan talakawan su to ina ga kuma al-wahidul ahad al-khallaq al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake al-wahidul ahad dayan daidai dayan guda tilo wanda ba shi da abokin tarayya gare shi wanda ya samar da ƙasa da sama wanda ya halicci kowa ya halicci komai shi kuma yaya kake tsammani kenan idan yayi doka ashe shi idan yayi doka wajibi ne duk wani mai hankali ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma dokar sa yakan yi doka ne don maslahar ku amma mutum mai mulki wani sa'i akan samu wasu masu mulkin a cikin mutane sukan yi doka ce don maslahar su masu mulkin ba don maslahar talakawa ba a wani bangare ko da ko sun yi wasu dokokin don maslahar jama'a ko talakawa wani sa'i sukan yi wata doka don kawai maslahar kansu ta kansu ne kawai ba don komai ba to amma Allah subhanahu wataala babu wata doka guda ɗaya da zai face don maslahar al'umma kuma don gyaran duniyar su da gyaran lahiran su gaba daya to ashe kenan dokar Allah subhanahu wataala babu sonkai a cikin ta babu zalunci babu karkata babu zabe ko son abu ne wani bangare a bar wani bangare a'a duk inda dokar Allah take to doka ce wacce take ita ce maslaha ga rayuwar dukkan bayin Allah mazan su da matan su manyan su da kananan su aljanun su da mutanen su cikin sauki su rayu a duniya su kuma ci nasarar rayuwa din dana cikin sauki su rayu a lahira su kuma ci nasarar rayuwa amma duk wani abu sabanin dokar Allah da mutane suka ce za su bi ko masu saba wa Allah suka ce za su saba to dole za a samu karaskiya kuma za a samu wato dana sani a cikin karshen al'amari din to shi yasa dokokin Allah kawai abin da yake wajibi akan mutane shine biyayya gare su da kuma kula da dokoki din da kuma riko da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kar ku kusaci dukiyoyin maraya ko dukiyar marayu illa billati hiya ahsan sai da manufa kyakkyawa ma'ana da nufin gyara ko nufin habaka dukiya ko ciyar da ita gaba kamar yadda bayanai suka shude a baya an yi magana masu tsayi akan maganar dukiyar marayu da kuma irin dokoki da Allah subhanahu wataala ya bayyana game da wannan abu na gaba sai Allah ya ce wa aufu bil ahd Allah ya ce ku cika alƙawari yace innal ahda lallai tabbas alƙawari kana mas'ula ya kasance abun tambaya ne wannan magana tana da girman gaske kuma wannan magana in ka lura da rayuwar mu a yau zaka ganta an yi watsi da ita mafi yawan lokuta an yi watsi da wannan magana ta Allah subhanahu wataala da yayi umarni yace wa aufu bil ahd ku cika alƙawari in kun yi alƙawari ku cika duk lokacin da kai alƙawari tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala akwai alƙawura tsakanin mutum bawa da Allah ubangijinsa wajibi ne cika wannan alƙawari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganan cika alƙawari na tsakaninsa da bayi wanda ya ɗauka wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin wana alqawli ne tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa wanda suka yi alqawli cewa ba za su hada Allah da wani ba kuma za su bautawa Allah shi kadai ba tare da wato hada shi da komai ba, kuma za su kadaita shi da bauta. Wannan ita ce amana da alkawari da take tsakanin bayin Allah da suka dauka tsakanin su da ubangijinsu. Shine Allah subhanahu wataala da yake fadi, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan. Insan, mutum, jinsin dan Adam ya dau alkawari da amanar cewa zai bauta wa Allah kadai, ba zai hada Allah da wani ba a cikin bauta. Wannan dan Adam yayi wannan alkawari. Allah subhanahu wataala ya rusa ahlul kitab saboda saba alkawura da suka yi, saba alkawura da suka yi na tsakanin su da ubangijin su. To haka nan kowace al'umma, kowanne daidai kun mutum yana iya rushewa warwas sakamakon saba alkawura tsakanin sa da ubangiji. Saba alkawura tsakanin mutum da ubangiji shine ya mutum yayi alkawari zai bi Allah sau da kafa, ba zai hada Allah da kowa ba, ba zai shirka ba, ba zai kuma sabawa Allah bisa ganganci ba. Sannan yayi alkawarin tsaida wajibabbun abubuwa, ma'ana ayyukan alkhairi na wajibi da Allah ya wajabta masa zai yi. Akwai arkanul Islam, akwai iman, arkanul iman da makamantansu. Mutum ya tabbata cewa wannan tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala zai gudanar da su. Don haka wannan alkawari ne tsakanin bawa da ubangiji, wanda Allah yana sane da wannan. Wannan kowa a cikinmu Allah zai tada shi ranar tashin alkiyama ya tambaye shi game da abun da ya gudanar, game da abun da ya gudanar a rayuwar duniya. Shin ya cika alkawari tsakaninsa da Allah na alkawarin da ya yi, koko mutum ya saba alkawari a tsakaninsa da Allah alkawarin da ya yi? Don haka akwai wannan alkawari tsakanin bawa da ubangijinsa. Sannan akwai alkawari tsakanin bawa da ɗan uwansa bayin Allah. To bayan mafi yawa a yau tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ma alkawuran da muka yi da shi sai Allah ne kawai ya san waɗanda suke kiyayewa, ƙalilan cikin jama'a. An wasu daga cikin bayin Allah sun koma hada Allah da wani, sabanin alkawarinsu da Allah sun koma shirka, wasu sun koma sabon Allah, wasu sun koma miyagun ayyuka, wasu sun koma abubuwa da yawa waɗanda suke sabani haka. Wasu sun ajiye sallah, ba ruwansu da sallah, wasu sun koma fasikanci, wasu sun koma shaye-shayen abubuwa wanda suke na mukaddara da maye da sauransu da giya, duka wannan Allah subhanahu wataala ya hana. Wasu sun koma duk abun da Allah ya hana, wasu ƙarya suka zaba a rayuwa, in za su yi magana za su yi ƙarya, suna iya sa Allah a cikin maganar don ka ɗauka cewa gaskiya ce, don in su rantse da Allah za ka yi tsammanin gaskiya ne. Amma ina kaga wannan duka wannan alƙawura ne tsakanin bawa da ubangiji, wanda mutum ya tabbata ya yadda zai ga girman Allah, kuma ya san girman Allah ɗin, kuma sannan ya kiyaye, zai kiyaye, ba zai bauta wa wani ba sai Allah subhanahu wataala, ba zai yi wani abun da ba daidai ba sai abun da Allah subhanahu wataala yake so shi za a yi. Sannan kuma abun da Allah subhanahu wataala ya hana an bari ba za a yi ba. To amma sai gashi sabani haka muke tafiya yawan rayuwar mu. Mutum yana tunanin riba babu kyau, ba zai ci riba ba a cikin harkar kasuwancinsa, amma abu ne mai sauki yanzu. Mutane suna mu'amalanta dukiya da mu'amala ta riba a harkar kasuwanci, a harkar mu'amalar cin dukiya. Matukar mutum zai samu kuɗi kawai shikenan. Mutane suna cin hanci da rashawa, matukar mutum zai samu kuɗi a cikin aikinsa, a cikin sana'o'insa, a cikin amanonin da aka bashi in ma'aikacin gwamnati ne, sai ga kawai ya karbi cin hanci da rashawa ba tare da ya damu ba, ya ci amanar da aka bashi, sannan ya tozarta amanar da aka bashi, sannan kuma ya ci amanar talakawansa, ya kuma karya alkawarinsa tsakaninsa da Allah subhanahu wataala. Waɗannan abubuwa sun yi yawa. To sai zamanto sai alkawari tsakanin mutum da bayin Allah, wanda shi ma kawai wannan kusan zero ake a yanzu wajen aiki da wannan. Aiki da cika alkawari ya zama aikin wahala. Yau idan ka duba gaba ɗayanmu mafi yawa makarya, masu karya alkawari, ka faro daga kan waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake jarraba su da shugabanci, wanda suke samun jarrabawa, wasu su runguma wa kansu harkar shugabanci su samu kansu a ciki. An taɓa faɗa a baya a irin wa'innan majalis ɗin cewa za ka samu mutum an zo ana rantsar da shi in musulmi ne ya riƙe alƙur'ani, duk da cewa ba wai an samu wani nassi ne cewa in mutum zai rantse sai ya riƙe alƙur'ani ne tukuna rantsuwa ta yiwu ba, ko a kwance kake a ɗaki in kai alƙawari Allah subhanahu wataala ya shaida ko mala'iku sun shaida duk mutanen kirki sun shaida wajibi ne ka cika wannan alƙawari. To amma don dai a ƙara ba da tsoro, na taɓa tambayan wani alƙali, na ce to ni menene hujjan idan mutum ko zai rantse ko a kotu ko a abunan dinnan ake kawo alƙur'ani a ce ya riƙe? Ya ce ni a bincike ban ga malamai sun faɗa, kuma sanina a can magabata ban ga cewa haka suke yi ba, wai ko maganar rantsuwa ko a wajen shari'a ko a kotu ko a abunan. Ya ce wannan abun da ya biyo asali wato ana riƙe alƙur'ani ne don a ƙara kusato mutum zuwa ga Allah da kuma tsoron Allah. Za ka ji ma an ce je ka kai alwala, a mutum ya je ya alwala ya zo ya ɗau ƙur'ani fa ya riƙe, kaga wai wannan an yi ne don a tunatar da shi littafin da ya yi imani da shi, kuma babu wani littafi da yake kusa da wannan. Maganar Allah ce cike izu 60, kuma ya yi imani da shi ya riƙe a bainar jama'a, a yi taro, har taro ranar rantsuwa ake yanzu, ta ranar rantsar da shugabanni ko wanda suka ci zaɓe ko wanda suka yi meye ko waɗanne ɓangare, sai an yi ranar rantsar da su, a zo a ce mutum ya rantse, sannan kuma yayi ma'ana ya tabbatar da rantsuwa bisa alƙawarin kiyaye amanar talakawansa, kiyaye alamar amanar waɗanda suka zaɓe shi, waɗanda suka yi ta kururuwa suna ihu dare da rana, a cikin rana, a cikin zafi, a cikin sanyi, wasu su ce sai shi, wasu su ce menene, wasu sun yi tafiya da ƙafa, wasu sun sha wahala, wasu sun yi menene, ba abun da mutane ba sa yi. Kuma bayan sun yi an ce an zaɓa, sannan a zo bainal jama'a, duk duniya tana gani zamanin yanzu kama da ko ina kawai ana abu ana nunawa, ya riƙe ƙur'ani a matsayinsa na musulmi, in ba musulmi bane ya riƙe Bible, ya yi imani da wannan, a ce masa ya yi alƙawarin dukkan waɗannan amanoni zai kare su. Ya ana faɗa, yana faɗa kai ka, wato in ka je mai da kasan sama za ta girgiza ko ƙasa za ta girgiza, wallahi tallahi in kana da imani za ka ji tsabar tsoro na tashin hankali. Kai ba ma magana waɗannan wani irin matriculation da ake a jami'a da ke wani yawanci na fi saba gani, matriculation da ake kaga yara matasa 'yan jami'a da za su zo rijistara yana faɗa, suna faɗa wani abu yana bari tsoro, ka ji ɗalibi ya faɗa su har a kai ƙarshe suna tabbatar wa kansu manya-manyan alƙawura, kuma suna cewa in har suka warware wannan alƙawari, fishin jami'a ne ma ya hau kansu, ba fishin Allah ba tukunna, su wannan da sauƙi ma fishin jami'a, amma idan ka ji abin zai baka tsoro. To amma wannan gaba ɗaya yana magana ga ƙur'ani a hannu, wai yayi alƙawarin kiyaye amanar talakawa. Kai wannan mulki in ba dole bane, wallahi mutum in ya gama rantsuwa da sai ya gudu kawai, sai gudu kawai ya shiga daki, don ya ɓaro wa kansa dukkan nau'i na bala'i da musiba har ya gama rayuwarsa. In bai kiyaye wannan alƙawarin ba, dikirin zai ji daɗi, dikirin zai ji daɗi. Amma ina ga maganar Allah kuma yau mun zo gabanta, wa aufu bil ahdi, ku cika alƙawari. Duk wani wanda ya san yayi irin wannan alƙawari, in har ya ji mu, to muna tuna masa ranar da yayi waccan alƙawari din, kowa da irin ranar da yayi, kowa duk wani wanda ya rike mukami an rantsar da shi, wasu an rantsar da su a bainar jama'a, wasu an rantsar da su a gurin wanda ya nada su, wasu an rantsar da su a abuna alƙalin alƙalai na jiha, wasu an rantsar da su a alƙalin alƙalai na ƙasa gaba ɗaya ya rantsar da su, wasu an ba wanda ba a rantsar ba sai wanda kawai ga su nan. Amma kuma alƙawari ne, kuma dai ga dai ƙasar yadda take da wannan alƙawuran gaba ɗaya, mutum ya yi alƙawari kobo ɗaya ba zai salwanta a ƙarƙashinsa ya yi wani aiki da shi ba aikin talakawa ba, balle har wani abu na kwabon talakawa ya salwanta ya sashi a aljihunsa. Kai wannan abu akwai tsoro. Wa aufu bil ahdi, Allah ce ku cika alƙawura. To idan ka zo wannan ɓangaren shugabanni waɗanda suke samun kansu cikin jarrabawa ta shugabanci, shugabanci jarrabawa ce, mutum ke samun kansa cikin jarrabawa ta shugabanci ya karɓa ya rantse ya wuce kawai gobe sai ka ga an manta, ya manta rantsuwar da zai yi. Da ya kamata mutum ran da zai rantse a samu wanda zai ɗauke shi a bidiyo mai kyau ya sa a wayarsa, bayan kwana biyu ya sake kunna gurin ya kalli kansa, ya kunna gurin ya kalli kansa ya ji abin da ya faɗa. Bayan kwana biyu ko yana zaune a ofis ko yana zaune a gida ya sake kunna gurin ya kalli kansa ya ga yadda ya rantse da abainar jama'a, ya yi alkawari tsakaninsa da mahaliccinsa cewa zai kiyaye amanar waɗannan talakawan da suka wahala a kansa, waɗannan talakawan da suke ba sa bacci ba sa kaza lokacin da suke gwagwarmaya a kansa, da waɗanda suka yi faɗi tashi, da waɗanda suka tsaya, da waɗanda suka yi abu kaza, zai kiyaye amanarsu. Za a samar musu magani iya gwargwado, za a samar musu ruwan sha iya gwargwado, za a samar musu wutar lantarki iya gwargwado, za a kula da security su iya gwargwado, za a yi kaza. Wannan abubuwa alƙawarin nan a cika. Wa aufu bil ahd, ku cika alƙawari. Wannan in ka duba tsakanin shugabanni da talakawa abun da yake gudana bayan alƙawarin da suka yi tsakanin su da Ubangiji mahalicci, a bainar jama'a duk duniya ta shaida, mala'ikun Allah sun shaida, mala'ikun sama sun shaida, mala'ikun ƙasa sun shaida, Allah ya shaida, kuma zamu tsaya a gaban Allah, zamu tsaya a gaban Allah. Shi yasa Umar ibn Abdulaziz rahimahullah yana zuwa gidan malamai, zuwa yake gidan malami ya ce don Allah kai mun nasiha ka tunatar da ni. Wanda shi Umar ibn Abdulaziz shekara biyu katalyai yana mulki, amma tun daga bayan da sahabbai suka kare a samu wani shugabanci da daula da aka kafa wacce take cike da adalci irin ta Umar ibn Abdulaziz, ina an jima ba ga wannan ba. Zamanin Umar ibn Abdulaziz fa an wayi gari, za a kira mutum a ce ga kuɗi gwamnati tana raba, a ce kai ni ba ni da bukatan kuɗi gaskiya, ba ni da bukatan kuɗi. Idan aka ji matashi zai yi aure, zamanin gurin Umar ibn Abdulaziz a dukiyar gwamnati a baitul mali a treasury na gwamnati ake ɗebo kuɗi a gina masa gida, a yi masa kayan aure, a bashi jari, a yi komai, a sallame shi kuma da kuɗin da zai je yana juyawa yana abu. Haka Umar ibn Abdulaziz a lokacinsa, kai a lokacin saboda adalci, saboda adalci. Balarabe yana kiwo, ko mai kiwo yana kiwo a can cikin jeji, kura za ta zo ta shiga cikin dabbobinsa amma ba za ta taba kowa ba, saboda adalci. Ma'ana idan an tsaida adalcin mulki, aka cika alƙawari akan bayin Allah, alƙawarin da aka ɗauka tsakani da Allah subhanahu wata'ala, wallahi duk abun da yake faruwa na tashin tashina in adalci ya daidaita, wallahi duk zaka ga wannan abun zai gushe da kansa, zai gushe ba sai kun sa sojoji ko ƴan sanda ko wasu jami'an tsaro ko me ba, da kansa. Da kawo shi akai ne, ai abun diruwa samun kanmu kawai muka yi a ciki. Ta ina ya zo ta rashin adalci da rashin cika alƙawari, rashin adalci da rashin cika alƙawari shi ya kawo shi. To a tsaye da adalci a cika alƙawari a gani, ba buƙatan a sa wani wai ya hana sace mutane, a sa wani ya hana kashe mutane, a sa wani ya hana kaza, duk wannan abun da kansa zai bata, ai da babu shi. Me ya kawo shi yanzu, ta ina ya zo, waye kawo? To abun zai bata ne kawai, ba za a ci ba, shiru za a zauna. Umar ibn Abdulaziz rahimahullah lokacin da ya rasu, akwai wani balarabe yana kiwon tumakinsa da raƙuma a jeji, kawai sai ga kura ta suri ɗan akuya a cikin, ko ta suri ɗan dabba a cikin tumakinsa, yana ganin kura ta suri wannan, yace in kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yace ina tabbatarwa wallahi zai wuya in Umar ibn Abdulaziz yana kan mulki, yace ina kokonton in Umar ibn Abdulaziz yana kan mulki. Ashe Umar ibn Abdulaziz kwanansa biyu da rasuwa a wannan lokacin, lokacin ba waya ba yaɗe yaɗen labarai ba social media irin ne yanzu kaga da yanzu da tuntunin cikin minti da kawai an gama da duniya duk an san cewa ya rasu to amma wancan lokacin duk wani harka ta sadarwa babu ita doka yana jeji shi bai sani ba sai bayan ya shigo gari ake ce masa ai Umar bin Abdulaziz ya rasu tuma yace haba shi a cikin dabbobin sa ya gani yace yaga kura ta dau dabban sa daga nan ya gane cewa adalci babu shi don haka Umar bin Abdulaziz da wuya in yana kan mulki ashe ko Umar bin Abdulaziz baya ashe kenan in aka cika alƙawarin da ake rantsuwa da alqur'ani wallahi insha Allah ta'ala za a samu sauƙin rayuwa mafi hanyar sauƙin rayuwa kawai shine ayi adalci talakawa su yi adalci wa juna shugabanni su yi adalci wa talakawa musamman irin alƙawura da aka ɗauka alƙawura da aka ɗauka za a tsaya gaban Allah za a yi hisabi akan wannan alƙawura da aka ɗauka duk abin da mutum ya yi ganganci ko ya yi sakaci ya salwanta ƙarƙashin kulawarsa bai kula da abin ba kuma bai tsaya ya yi ba ko ya yi amfani da shi da karan kansa babu abu mafi sauƙin kai mutum wuta bayan ya zo da sallah da zakka da azumi sama da ya ɗauke wani abu na dukiyar talakawa da ya yi alkawarin kiyayewa ya ɗauka ya amfani da shi a karan kansa wannan magana ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne imam muslim rahimahullah ya rawaito kuma muttafaq alaihi imam al-bukhari da muslim gaba ɗayan su ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya babu wani bawa da Allah zai bashi kiwon talakawa yamutu yawma yamutu amma idan a samu ya rasu har ran da zai rasu dinnan a samu wa huwa ghashin li ra'iyati ya taba dauke wani abu na dukiyar talakawa ya kai gidansa shi kadai ke amfani da shi alhali abun na talakawa ne a baitul malin gwamnati aka dauko ya mai da shi personal abu nasa na kansa ya zama shi kadai ke amfani da shi alhali na dukiyar talakawa ne babu wanda zai yi wannan a cikin talakawa har kuma ya bar duniya bai mai da wannan abun yana istighfari cikin dukiyar talakawa ba to wallahi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zai je aljanna ba in har ya mutu wannan abun yana gidansa malamai suka ce ko misalin allura ne in dai na dukiyar talakawa ne sai ya dauka ya amfani da shi ina ga misalin waya ina ga misalin abunan kaza ina ga misalin machine ina ga misalin mota mutum ya dauke ina ga misalin dukiya kudi mutum ya handame ya zama nasa bayan yayi alƙawari tsakaninsa da Allah cewa zai kiyaye amana ina wannan to muna da aiki sosai a wannan bangare kenan bangaren shugabanni da yadda shugabanci yake musamman a kasar mu wannan kasashen duniya da yawa hatta kasashen Afrika zaka samu ana kamantawa yawanci kasashen duniya hatta kasashen Afrika amma mu nan abubuwa ne kawai duk wanda ya samu dama jarrabawar shugabanci ta kansa to ba jarrabawa bace kawai an samu gurin diba sai wa'inda Allah ya kiyaye kalilan daga cikin mutane Allah yake kiyaye su su zaman to ba su da dukiyar talakawan su ba amma mafiya yawa sai wanda kawai ba abinda zaka ci zaka yi sanya muke cikin damuwoyi kala kala yau a ce wannan musiba ta fado tana cikin jama'a gobe a ce wata musiba ta fado tana cikin jama'a saboda mai karancin adalci ko rashin adalci da rashin cika alƙawari wannan shine babban matsalar mu don duk musibun da suke gudana din nan suna gudana ne sakamakon ayyukan mu wannan a janibin waɗanda ake jarraba su da shugabanci wajen cika alƙawari da karya alƙawari da ake da shi a wannan ƙasa tamu a wannan rayuwa tamu a wannan irin lokaci ana ba a samu masu cika alƙawari sai ƴan kalilan da yawa jama'a ba sa cika alƙawari bayan su riga sun dawo alƙawari a bainar jama'a da yawa mafi yawa ba za a ce babu gaba ɗaya ba za a samu mutane masu kirki ko a ɓoye ko a bayyane wanda suna cika alƙawari kuma suna tunanin alƙawarin Allah shi ya san su kuma shi ya san bayinsa amma barna ta yi yawa don haka kowa sai ya duba kansa ya gani yaya yake tsakanin alƙawarin da ya ɗauka tsakaninsa da Allah yaya yake sai mutum ya duba ya gani idan mutum ya duba ya gani sai ya san yadda zai don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan bayani cewa wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, wallahi lalle alƙawari za a yi tambaya akan sa. To idan ka ji shugabanni, to a dawo cikin mu mun kuma talakawa, a dawo cikin mu mu talakawa. Yanzu wani yana can ya sunku ya rike abuna, ya kai ta kusa da kunya, ta gaya musu, to bari kai ma a gaya maka. Saboda duk gaba ɗaya ɓannan ta yi yawa, dukkanmu gaba ɗaya kacaniya ne kawai, babu gaskiya sai wanda Allah ya kare. Alƙawura malam, dawo cikin mu talakawa ka ga rashin alƙawari, dawo cikin mu talakawa ka ga rashin alƙawari da rashin mutunci. Babu alƙawari, kai za ka yi mu'amala da mutum masu shaguna malam, masu shaguna waɗanda ake karɓan kayansu. Wani ya karɓi siga ya ce sai ƙarshen wata, wani ya karɓi siga ya ce sai ya dawo daga kasuwan ƙauye, wani ya karɓi man fetur ma da ake tafiya da shi a mashin ko mota, ya karɓa a gurin mai black market ɗin kwanan gidansu, ya ce masa bari in je in dawo, shikenan sai je ya dawo ya wulga, ya dawo ya wulga, sai in saki mai ya sake karewa, sai je kuma na kwanan gabar, shi kuma sai je na kwanan gabar, ya karɓa gurin nan wanda yake shiga ta yamma, to yanzu sai koma ta gurin wanda yake shiga ta gabar. Alƙawari da ya yi cewa zai je ya dawo, ko alƙawarin cewa ƙarshen wata abin da Allah a bani siga a rubuta, wai a rubuta, wani ya zo ya ce a bashi madara a rubuta, wani ya zo ya ce a bashi magi a rubuta, wani kowa da abin da yake faɗa irin na alƙawuran abin da yake buƙata. In an yi mana salari zan biya, wani ya karɓi riga ya ce in an yi musu salari zai biya, wani ya karɓi takalmi ya ce in an yi musu salari zai biya, wani ya karɓi hula ya ce in an yi musu salari zai biya. Shi da kansa ya san ya yi haɗama, kuma duk alƙawari ne. Duk wanda ka cewa in an yi salari za ka biya, ka masa alƙawari, ka manta cewa magani ma zai iya bijirowa in jarabawa ta shigo. Duk gaba ɗaya ka handa mai kanka, ka kasa nitsuwa, wani sai abubuwan ba na dole ba ne ma. To idan wata ya ƙare sai ga shiru, shiru babu alƙawari, babu alƙawari sai wanda Allah ya kare. Wani haka kawai zai zo yana dariya, yana magana da mai shago, zai karɓi kaya ya gwada ya zaɓi irin wanda ransa yake so, kuma wallahi ba zai biya ba. Zai tafi cewa in a yi mana salari za mu yi kaza, kuma da gangan kawai ba zai biya ba. Saboda shedana da rashin girmama Allah subhanahu wa ta'ala, da rashin cika alƙawari. Zai ce maka abuna kawai nan da sati ɗaya, ranar juma'a zan zo, ranar asabar zan zo, ranar sunday a weekend zan zo, zan yi menene. Alƙawarin ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, alƙawarin ƙarya ne. Ka je shagunan 'yan kasuwa ka tambaya, ka wani zai yi alƙawari zai kawo balance a cikin harkar kasuwanci, ƙarya alƙawari ya ƙi cika. Ba mutane suna so a zauna lafiya, kar a rinƙa samun matsaloli a rayuwa, bayan duk matsala su ne 'yan matsala. Dukkanmu ma gaba ɗaya rayuwar ma gaba ɗayanta matsala ce, duk rayuwar matsala ce, mun mai da ita matsala da gangan, mun tukuikuya gaskiya ta zama abuna, mun tukuikuya ƙarya an mai da ita kamar ita ce gaskiya. An yi wa ƙarya ado, an sa mata ado, kowa ya ce da ƙarya zai ginu, wanda ya ce zai yi alƙawari. Ka zo ka yi alƙawari, ka zauna da mutum, wani sai za ka tura mutum wakilai su zauna da shi a kan wata mu'amala, sai wallahi tallahi da gaske muke yi. Saboda haka kawai in kun je ku ce masa ya kwantar da hankalinsa, da gaske muke yi, mun yi alƙawari lokaci kaza, maƙaryata maƙaryata, wai wannan sun yi alƙawari lokaci kaza. Ka samu wani yana ce maka wai ya haddace Qur'ani, shi ma yana irin wannan, wai ya haddace Qur'ani har yana da bakin jambaki, wanda zai rantse ma da girman Allah cewa idan lokaci kaza yayi mun yi alƙawari, na rantse wallahi tallahi wannan abu babu damuwa. Amma ƙarya, wannan shine alƙawari. Ko ga mutum gaba ɗaya rayuwarsa ta riga ta tafi, shekarunsa ya tafi, ya yi aikin gwamnati, Allah ya bashi dama duk abun da zai yi ya yi, maimakon ya koma ga Allah ya samu ya cika rabi, amma ya zama maƙaryaci a cikin alƙawari, mayaudari, marar amana, marar alƙawari. Haka kawai mutum zai zama, kuma wai musulmi. Mutane sun ɗauka wai a biya taru yu a yi sallah biyar ɗin nan shi kenan. Ina da sallah biyar, annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a nawa yake a dare ma tukunna? Wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan lak, عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun dare sai yayi tahajjud. Sahabbai ka gwada sallar ma irin sallar sahabbai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su a zo a tsaya da sallah a karanta suratul baqara ba ayi ruku'i ba a karanta a shiga ali imrana a gama da ita ba ayi ruku'i ba sannan tukunna ayi ruku'i dadewar ruku'i ma irin wancan tsayuwa ka taba ganin yare an yanzu in kai wannan duk gaba dai ba duk sai an ya ta kawa a duniya kana ruku'in wani zai dau hoton kai sakewa duniya yace ga wata irin ruku'i da wani alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake da sabbi to saboda haka an mai da mutane sun mai da kansu makaryata da gangan sun mai da kansu mayaudara da gangan su mai da kansu marasa alkawari da gangan ba tilasta mutum akai ba ka ce kawai a abu kaza bazan iya ba bana cikin wannan harkar ba za mu yi da kai ba kawai ka huta abu kaza ba zai yiwu ba ka huta kowa ya huta ba yaudara ba ƙarya ba ƙarya alkawari amma kana ƙarya alkawari wa kake wa Allah kake yaudara ko mutum ne mutumin da kake tunanin zaka yaudare ko ka karya masa alƙawari me ka rage a rayuwarsa kuma me kai saka rage kai din wa bun da zaka yi a rayuwar mutum sai ma ka kara masa ci gaba da izinin Allah kuma ka dawo ka kwanta a ƙarƙashin sa kana neman alfarma da izinin Allah wannan shine rayuwar dan adam in Allah ya ga dama sai ka nemi alfarma a ƙarƙashin sa haka rayuwa take amma duniya mutane ba sa daukan darasi ba sa daukan darasi ba sa lura da abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa Allah ce wa aufu bil ahdi nawa ne a cikin suka karya alƙawura tsakanin su da juna nawa ne suka ce za su biya sun ki su biya nawa ne suka ce ba ni kayan sallah yanzu ga azumi yayi ga menene a kawo abu ga bani kaza kai mun kaza mutun ya dau dukiyarsa ya kai maka gida ya biya bukatarka ka biya bukatarka amma ka karya masa alƙawari wani ya dauko wani ayi alƙawari za a rinka zama za a rinka bada kaza a ƙarshen wata yaron shago sai ya shafe shekara guda ba ta ubiyan sa na wata biyu ba kullun ya zama kawai bawa ya tafi ba da shi ba ya tsaya kullun yana cikin zalunci wani shi ko mutum gashi nan cikin kudi cikin komai amma ya danne wancan ya karya alƙawarin da aka yi wannan shine harkar mu fa gaba daya Ubangida ya danne yaransa yara sun zama azzalumai wani sa'i sun tsaye da dukiyar mai ubangidansu a ubangidan ya hana su haƙoƙinsu a wani haka dai kawai gaba ɗaya alƙawari babu shi babu alƙawari mata ta yaudari miji ta karya alƙawarinsa miji ya yaudari mata ya karya alƙawarinta ɗa ya yaudari uba ya karya alƙawari abubuwa ga su nan saboda haka muna alƙawari muna karyawa duk abin da kace lokaci kaza zan bayar lokaci kaza zan biya lokaci kaza zan kawo ya kamata in lokacin yayi kawai ka kawo in an samu uzuri lokaci yana yi sai ka zo sai ka ce wallahi ga alƙawarin da muka yi ina sane da shi amma kuma ga uzurin da aka samu sai a sake shawari a sake yarjejeniya amma ba bayani ba biya ba kaza shikenan abu ya wuce da haka ko mutane suna nan kaman a kife kaman mutum yana tafiya akan fiskarsa fiya fuya fuya ba kunya ba tsoron Allah jiya fa ya karbi kaya a shagonka yace zai kawo kudi ya wuce bai biya ba kuma in aka jima ya sake zuwa yace zai karba don ba za ka gane baya biya ba sai yayi wajen karba sau uku baya biya daga nan sai ka gane cewa kai wani ina daga nan sai a soma daukan mataki sai ka ji mutum ya so mu gaya wa yaran shagonsa wani ko bana nan in ya zo karku bashi kaya shikenan mutunci ya zube a duniya ma kawai ka zama kaskantacce in mutum bashi da zuciya ka ga ya zo yana kara lallabawa Allah ayi hakuri ayi kaza kaza asalin bushashshen abin zuciya kenan marar zuciya marar tunani wanda gaba ɗaya alƙawari tsakaninsa da Allah bai damu da shi ba bayan an kaskantar da shi ya kaskantar da kansa ya walakanta kansa kuma ya dawo har yanzu yana kuma neman alfarman cewa ayi hakuri dai a rinka bashi wannan wani irin rayuwa ce wace irin rayuwa ce wannan wa aufu bil ahdi ba a cika alƙawari anyi wannan anyi wannan kaduwa misali mutane suna neman aiki masu sharan a guri ko a ma'aikata mutum fa shara za a dauke shi amma sai ya ha inci akan ta sayin ka abuna gurare ma'aikata mutane suna neman aiki da Allah a taimaka musu a dauke su ana daukan su sai kaga ba sa cika alƙawarin wannan abun ba sa cika alƙawarin sa aikin da aka dauke su akai ba sa ba da shi yadda aka ce su wanda akwai wanda ko mutum shugaban gurin yana cikin tafiya zai iya watsar da appointment ɗin nasu wasu ma an ce casual staff wasu ma an ce kaza kaza amma gaba daya mutum in dai an ce an dauke shi sai kaga yana so a biya shi amma baya so ya aikin yanda ya kamata kuma alhali alƙawari yayi in an dauke shi zai aiki wannan abu rashin alƙawari ya zama ruwan dare a zamanin yanzu in an yi bashi ba a biya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbai yana ba su misalin wato biyan bashi da yadda mutanen da suke tsaye a wajen biyan bashi wani fa sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya yace inna mimman kana qablakum ya kasance cikin al'ummomin da suka shude kafin ku yace wasu mutane guda biyu wani mutum yayi alƙawari wa wani saboda yana so ya gaya musu irin yadda mutane suka shude suke cika alƙawari in sun yi alƙawari tsakanin su da Allah yace wani mutum yazo yana kasuwanci daga wani gari tsallaken ruwa yake shigowa yazo yayi kasuwanci da yazo sai kudin sa ya kare na sayan kaya sai ya samu dan wannan garin abokin hulɗarsa yace ina so karanta mun kudi dinari kaza ina so karanta mun wannan kudin yace to kawo sheda yace gaskiya ni ba wani wanda yake sheda yanzu akan wannan abun da na sani a garin nan kawai Allah ya zama shedan mu na sanya Allah ya zama sheda shikenan mai bada kudi yace to wakafa billahi shahida ba matsala na yadda Allah ya isa sheda yace to ina garanto wanda in kai baka kawo ba za a tsaya abunan agunsa za a nemi kudi yace a wannan ma bani da shi bani da tsayayyen mutum a yanzu wanda zai iya mun garanto sai dai na sanya Allah ya zama wakili shine garanto akan wannan lamari me kake gani me bada kudin yace wa kafa billahi wakila na yadda Allah ya zama garanto mu su biyu ba na ukun su biyu suka yi wannan ittifaki kawai sun yadda Allah yana gani sun yi alƙawari tsakanin su da Allah wanda yayi alƙawari zai karbi kudin wanda yayi alƙawari zai bashi amma sati mai zuwa zai kawo masa kudinsa saboda haka ya bashi kudi ya ci gaba da harkokinsa da ya ci gaba da harkokinsa ya tafi garinsu rana da ta dawo ran da zai dawo da kudi sai zamanto jirgi ya samu matsala jirgin ruwan da yake tsallako da su daga ruwa daga garinsu su zo bakin gaba jirgin ruwa ya ɗebo su ya hayo da su shiga wannan garin sai zama wannan jirgin a ranar sai ya samu matsala an kai akai aka samu aka rasa yadda za a yi har rana ta yi zawali mutanen nan ba su ga wa'incan mutanen sun yi so ba har wancan mutumin shi ma wanda ya bada kudi ya soma tunanin lafiya kuwa sai ya fito daga gidansa sai zo bakin ruwa don yana jira a kawo masa kudinsa shi ma ya biya bukata shi kuma wancan mutumin ya dauko kudin wannan mutumin zai taho masa da shi amma kuma gashi an samu matsala abun da ya dame shi kawai alkawarin da ya yi tsakaninsa da Allah yace ya yi alkawari tsakaninsa da Allah cewa yau zai kai kudin nan gashi kuma yanzu ba hanyar tafiyan kudi kai sai koma gefe can babu wanda ya ganshi sai dauko wani ice sai ya fafe tsakiyar icen ya zama kamar ba nauyi sai dauko ganye ya daure bakin icen ta can bayan ya fafe sai zuba wannan kudin gaba daya a ciki sai rubuta takarda yace assalamu alaikum warahmatullahi wane ga kudinka mun samu matsalan jirgi kuma nayi alƙawari yau zan kawo maka wannan kudi ina fatan Allah ya iso maka da kudin ko shikenan sai rubuta sai sa a takardar ma a ciki da kudin gaba dayan su ya sa su a ciki sai daure wannan bakin ma da ganye saboda haka sai koma gefe yace ya Allah ka sheda ya Allah na je gurin wane bawanka na ce ya bani rancen kudi yace in kawo sheda nace bani da sheda kai Allah kai ne sheda yace ya amince ya yadda ka zama sheda ya Allah ne yace na kawo garanto wanda zai biya in ba a same ni ba nace ya Allah bani da garanto kai ne garanto yace ya yadda ya aminta ka zamanto garanto ya Allah yadda wani ya amince da ni yadda nayi masa alkawari yau zan kai masa kudin sa ya Allah ina roƙonka ka isar masa da kudin sa sai jefa wannan icen kawai akan wannan kogi sai jefa icen akan ruwa yace ya Allah isar masa da kudin sa kawai shikenan sai Allah subhanahu wataala ya ringa kada wannan icen ruwa yana ta tafiya da shi da a guje icen yake tafiya yadda jirgi yake tafiya haka ruwa rinka tafiya da wannan icen da kudin a ciki kudin ruwa bai shiga ciki ba ba abun da ya faru haka Allah subhanahu wataala ya tafiyar da icen wancan mutumin da ya taho bakin ruwa ya gani ko waɗannan mutanen sun zo shi wanda ya bada bashin kudi kenan wanda yake wancan gari da ya zo bakin ruwa ya jira har ya ga yamma ta fara yi sai ce kai ga alama dai akwai matsala sai kawai bari ya koma gida yana shirye-shiryen koma gida yana tafiya ya dan zo haka bakin ruwa yana tafiya ta bakin gaba sai ce kai kawai sai ga wannan icen yana tahowa da yazo sai ta bakin gefen ruwa yana zuwa bakin gefen ruwa kawai sai Allah subhanahu wataala ya kado icen da ya kado icen ruwa ya zubo shi bakin gaba kawai shikenan sai ruwa ya koma ya bar icen a gurin mutumin yana kallo sai ce kai amma kuma ga wani ice can ya kamata zan yi amfani da shi a gida ya kamata da wannan icen shi wannan mai kudin sai zo yana zuwa ya dau wannan icen wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wa sahabbai labari ba fata tsuniya ba magana ta gaskiya akan cika alkawari da kula da cewa Allah shine shaida akan alkawari yazo ya dau wannan icen akan zai je amfani da shi a gida yake ya naji nauyin icen daban kuma ganin icen daban a ido daban nauyinsa daban yadda yake daban kuma ma icen ya taho a cikin ruwa amma ya ba nauyin ruwa a jikin icen ya icen tsamtsam kaman ba a cikin ruwa ya taho ba yana ta mamaki yana magana a zuciyarsa shi kadai yana ta tafiya har ya je gida da icen yana zuwa gida da ya yarda shi ya wani kaman daure bakinsa aka yi da ya kunce to sai ga kudi nan yana karkata zazzage kawai sai ga kudi gaba ɗaya sun zubo ga takarda a dunkule a cikin kudi sai ya dau takarda ya ga sallama daga wancan mutumin cewa kudinka mun samu matsala na jirgi ina fatan Allah ya iso maka da wannan kudi da nayi alkawarin yau zan kawo maka da ya ga wannan al'amari ya ƙara girmama Allah subhanahu wataala ya ƙara imani ya ƙara girmama wancan mutumin a ransa ya san cewa wancan mutum ne mai alkawari lalle wancan mutumin kirki ne iyakan mutum shikenan da ya kula da shi wani sati wancan mutumin sai ya dauko kuɗin kuma har yanzu sai ya taho kaman bai aiko wancan icen ba da ya taho da kuɗi yana zuwa jirgi yana saukansu kawai bai tsaya ko ina ba sai gurin wancan mutumin ya je gurin wancan mutumin ya ce to ga kuɗinka na zo maka da shi saboda wancan sati an samu matsala shi yasa ba mu zo ba bai nuna wata alama ya aiko wani kuɗi ba sai wannan mutumin kuma ya ce wani kuɗi na kuma ba ka aiko kuɗi a cikin ice ba ai Allah ya iso mun da shi kamar yadda ka roƙi Allah ya iso mun da shi yanzu kana tsammani inda yanzu ne aka ce ya sake zuwa da wani kuɗi kawai bushewar idonmu sai ka yi ta oh kuɗin nan ne to jawo durowa ka sa shikenan ba zai ce wani kuɗi ya zo ba shi kuma da wani maganar wani ya sa kuɗi akan ruwa don neman cika alkawari da ba za a yi wannan ba sai in sa kuɗi na akan ruwa don neman cika alkawari saboda yaƙini da yake da shi da Allah yana da cikakken yaƙini da Allah Allah ba zai kunyata shi ba in kana da yaƙini da Allah wallahi ka huta in kana abu domin Allah kaga wannan aiki domin Allah kenan ka duba cika alkawari da yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku duba yadda girman alkawari yake a gurin magabatanku da yadda suke kokarin cika alkawari don ku cika alkawari duk abin da zaka yi karkai wasa da alkawari ka cika alƙawari kai abin da ya kamata shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa aufu bil ahdi ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula lalle alƙawari ya kasance abun tambaya ne dukkan mu gaba ɗaya za a tambaye mu alƙawarin mu tsakanin mu da Allah za a tambaye mu alƙawarin mu tsakanin mu da juna duk alƙawuran da muka yi wa juna muka ƙaryata kanmu da kanmu ko muka yin gaskiya ko muka yin abin da bai kamata ba Allah subhanahu wataala zai tambaye mu ranar tashin alƙiyama baka wajibi ne in mutum ya alƙawari ya cika anayi alƙawari wani zan bawa to kuma bai kamata ka ba wani ba nayi alƙawari da wani zamu yi kaza shikenan sai ka kiyaye wannan alƙawari amma a bisa alƙawari gurin wane zan je ba gurin wane ba sai ka je gurin wanda kuka yi alƙawari da shi a bisa alƙawari na ce zan yi wannan aikin shi yasa ake biya na don haka sai ka cika alƙawari amma ka je ana biyanka amma ba ka yin aiki mutane nawa ne ana biyansu kuɗi gurin aiki ma ba su sani ba nawa ne ana biyansu kuɗi ba sa zuwa gurin aiki nawa ne ake biyansu kuɗi ba sa zuwa gurin aiki ba gurinsu kuma babu wata ka'ida da ta bada daman ayi haka da a ce akwai wata ka'ida da suka bi na dokoki a sun tafi makaranta ne eh an yadda su tafi makaranta a sun tafi makaranta ne eh an ce su yi kaza ko sun tafi kaza ko kuma a an ba su daman su yi wani kaza ko kuma wani uzuri ya hana duk wani uzuri idan ya bijiro ya kamata mutum ya faɗa amma mutum ya cika alƙawari ka tuna lokacin da kake neman aiki mana da kake neman aiki wa duk abin da aka ce za ka yi so da kana nema ne yanzu amma daga mutum ya zama ma'aikaci ya koyi irin gulman nan na zama a ofis ana yi ya koyi irin ƙaryan nan da annamimanci da zagaye-zagaye da sa ido a kan rayuwar wani shi ke nan kawai sai ga zuciyarsa tana yana yi kaɗan-kaɗan zuciyarsa tana bushewa farkon ɗaukansu aiki za ka ga kusan kuzuri yana aiki a ɗau fayil a kai a yi wannan a rubuta a yi duk abin da ya kamata amma da an kwana biyu shi ma ya zama riƙaƙƙen ma'aikaci ya koyi dukkan munafurcin wasu wanda ba na kirki ba a cikin ma'aikata ya koyi dukkan abin da bai kamata ba na karya alƙawari a gurin waɗanda suke irin wannan maimakon ya lizunci harkar kirki sai ya lizunci harkar da ba ta kirki ba sai ga gaba ɗaya alƙawari ya watse to saboda haka mu cika alƙawari wa aufu bil ahd wala umarni ne daga Allah ku duba wasu abubuwa in miyagun aiki ne Allah sai ce wala taf'alu kaza kar ku yi kaza abu nagari kuma sai Allah ce ku yi kaza kaduwa kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza wannan fa don duniya ta zauna lafiya Allah yake gaya mana waɗannan abubuwa wallahi don mu ji daɗin rayuwa a duniya Allah ya gaya mana waɗannan abubuwa waɗannan dokokin gaba ɗaya da Allah ya ce yanzu wanda yake cika ma alƙawari da wanda baya cika ma alƙawari wanne ka fi jin daɗin mu'amala da shi a matsayinka na ɗan kasuwa ko a matsayinka na mai aiki ko a matsayinka na kai ko yaron gida ne kai kawai a aike ka ka je ka dawo a cikin gidanku kawai da wanda yake cika alƙawari da wanda baya cika alƙawari wanne ka fi jin daɗin mu'amala da shi zaka ji wanda yake cika alƙawari ka fi jin daɗin mu'amala amma wanda zai ga ma magana ƙarya ya ga ma magana ƙarya ba cika alƙawari ba ka jin daɗin mu'amala da shi ko waye shi ko min girman sa to saboda haka Allah ya ce wa aufu bil ahd in kuna so ku ji daɗin rayuwar duniya ku cika alƙawari in kuna so ku ji daɗin rayuwar duniya wanda zai kai ku ga jin daɗin rayuwar lahira to ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula lalle alƙawari ya kasance abun tambaya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace anan zamu dakata muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma astur awratina wa amir rawatina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيه وعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك